daga dukkan alamu tsuguno bai kare ba akan batun badakalla da ta sa shugaba Muhammadu Buhari ya kori tsohon daraktan hukumar leken asirin kasa ambassador Ayo Oke da tsohon sakataren gwamnati Babacin Lawal domin hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta fara bincike akan zargin da yasa aka kore su daga aiki. Kafin wannan yunkuri an kwashi tsawon lokaci da miƙawa shugaba Buhari da hoton binciken manyan ma'aikatan biyu har ma al'umma suka fara korafe-korafe ko sun fi ƙarfin doka ne. Na tambaye barista mai nasara Umar ƙwararre akan kundin tsarin mulkin ƙasa ko menene fara wannan bincike ke nunawa?
To tunda shugaban ƙasa ya bada horomi na cewa a bincike shi ya kafa kwamiti, to yana da muhimmanci sai shugaban ƙasa ya fitar da sakamakon wannan bincike, sannan ne ita hukumar EFCC ko kuma ma duk wata hukuma wadda ta shahi bincike ta dira ta fara yin nata aiki. To wannan ne ya kawo jinkiri, kuma sashe na 15 sakin sashe na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya ce nauyi ne akan kowace hukuma ta yi duk kokarin da za a yi ta kauda cin hanci da rashawa ta duk wani abu da ya shafi algus.
Kungiyoyin yaki da cin hanci da rashawa na ganin fara wannan bincike alama ce da ke nuna gwamnati ta fara kama hanyar kaiwa ga mutane da ba su taɓuwa. Halima Baba Ahmed jigo ce a kungiyar fafutukar kare haƙƙin mata da na yara.
Gaskiya yanzu an ɗauko hanya mataki wanda muke ganin Allah so ya yarda, muna kyautata da san cewa za mu ci gaba da ganin haka yana faruwa. Tun daga shi wanda ake ganin kamar da sun fi ƙarfin a taɓa su, yanzu an fara taɓa su, ai alhamdulillah an fara samun canji. Amma sai dai gaskiya ba haka muka so ba. Yanzu da faruwar abin nan da ɗaukar matakin nan an sa watanni a tsakani.
To sai dai ga Deji Ade yanzu na ƙungiyar Concerned Nigerians ya ce har yanzu da sauran runa a kaba.
A irin haka ne ya kamata a ce Baba Buhari yana yakin cin rashawa da corruption da abubuwan da yake damun ƙasar. Bai kamata a ce duk wanda suke gwamnatin shaba ko wanda suke zama abokaninsa ba zai dinga domataki a kansu ba, sai dai a kan su PDP da ko sauran zai dinga yi. Muna wa shugaban ƙasa roƙo cewa kamar inda aka ɗauko wannan matakin a kan ambassador Oke, a kai kan Babacin Lawal da chief of staff da Baru da sauran mutanen da ake zargi da irin wannan laifin.
Shi kuwa shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Garba Abari ya ce dama gwamnati tana gudanar da ayyukan yaki da cin hanci da rashawan ta hanyoyi da za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa.
Hanyoyi da ake bi a ce wawura soro ba za mu ce gaba ɗaya an kau da su ba, amma muna iya cewa 70% soro. Na biyu, kowa ya shiga hayyacinsa saboda mutane sun fara gane akan cewa matsayi musamman na shugabanci amana ne, kuma idan ka ci amana to akwai dokoki, akwai hukunce-hukunce da aka tanada ga duk mutumin da aka ba shi amana ya ci.
Abin jira a gani shine ko binciken zai kai kan tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacin Lawal. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.